Nakasa,
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 bakasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. Rashin ayyukan yi ko jarin tsira kasuwanci wata matsala ce da ke daga hankulan masu bukata ta musamman a Ghana. Kasar da ke samun bakuncin dumbin na kasassun kasashen Afirka ta yamma da nufin samun rayuwa mai inganci. Kamar yadda za a shi a wannan rahoto na wakilin sashen Hausa a Kumasi Hamza Adam, waɗannan mutane sun buƙaci hukumomi da ma al'umma su dubi wannan lamari don fitar da su daga harkar bara, wataƙila ma a nan gaba su taimaki wasu mabuƙatan na daban.
Kumasi na daga cikin garuruwan da nakasassun da suka fito kasashen waje musamman yankin Hausawa da suka hada da Najeriya da Nijar da dai sauransu suke da zama, to sai dai banda sana'arsu ta bara. Nakasassun sun nuna damuwarsu bisa abin da suka ce an mai da su tamkar saniyan ware a duk lokacin da aka iso da wani abin tallafi ko kuma abin da zai inganta rayuwar masu fama da nakasa masu zama a Ghana. Aminu Yaro da ya shafi fiye da shekaru 10 yana Ghana. Ya ce ko shakka babu gwamnati da ma wasu kungiyoyin zaman kansu ba sa taimaka musu.
Lallai ne mutumin Niger ne, yafi Niger ne. Lallai gaskiya ne abinda muke gani dai mu a ganin yawanci kamar tallafi an zo a taimaka ma gurabu ko da wani kaya ko wani aiki haka. Gaskiya mu dai nan gurabun da muka yi to Niger ko Nigeria ko na kasashen Mali ne ne ya tunga. Yawanci mu ba mu yi samun irin wannan abin ba. Saboda shi ma a nukan gwamnati ko shugabanni in wani abu ya tashi irin haka. Ma neman a taimaka mana a sa mu cikin wannan abin, ko da wani kuran aikin hannu ne ko wani taimako na sana'a ko wani shagunan da anka bude za a taimaka ma guragu kasuwa ga wurin da za su aiki. Don mu a gani a yi mai 'yan kasa in an bude sabon kasuwa a cire shaguna a ba 'yan kasa, amma mu dai gaskiya ba mu samu. Mu ma kuma neman irin wannan tallafin saboda mu ma mu dogara a kanmu.
Duk da cewa yana taya abokansa masu fama da nakasa a Ghana murnar samun kyaututtuka ciki har da abubuwan da za su sanya su dogaro da kai, Lawal Aliyu ɗan jihar Kebbi tarayyar Najeriya na katar da su kuma a taimaka musu domin su ma su yi dogaro da kai ba tare da sun isa bakin titi ba.
Da gaskiya kamar yadda na ji ana ba wa tallafin kasa duk da yake ba na samu amma abin da yana min daɗi da sauransu, amma a ƙasar nan abin da nake ji dai a ce dai ko da zai yi na iya samu wani tallafi da kamar yadda ake ba wa ɗan Ghana. Ina buƙatar tallafi da dama wanda yake za a iya tallafa min ko na koyon sana'a ko kuma wani wata hanya wadda yake zan samu sauƙin rayuwar da muke ciki.
To ko shin akwai wani matakin da ya kamata da masu fama da nakasa da suka kasance 'yan kasashen waje su ɗauka domin a ringa waiwayansu da idanun rahma? Wannan ne tambayar da na yi ma Malam Abdulbasit Muhammad ɗaya daga cikin makafi Kana mai fafutukan ƙarar haƙƙoƙin makafi a Ghana.
Mafi yawanci muna keɓance kanmu da abin da ke shafi kasa, abu da yawa ba mu kawo kai duk da cewa Allah ya yi ka nakasa ba shi ke gwada ba za a yi a dama da kai ba, kai ma ka kawo kanka. Shi ne su ne shiga irin kungiyar da ake bubbudewa don gwamnati shi zai jira da individual mutum da ya kaman kai tana zaman kanka ka je kana yi. Akwai taimako da ya yi wa in ba ka samu waɗanda suka sani da za su jagorance ka ba, ke kaga an bar ka a baya duk dole ka yi korafi kai. Ka kaman Disability Common Fund duk da cewa baya zuwa inda muke so, to amma rashin sanin Disability Common Fund na nan ma kawai wani ciwo ne, kuma an yi shi ne musamman saboda nakasassu gidansu. To mu shawaran da muke so hada kansu in suka yi shi kamar association wato kungiya kenan, su bar a san su, su register kansu, su cire executive. Wani abu na nan ne mutane daya biyu uku su za su walare su insha Allah kuma bukatar su zai biya.
To sai dai a nasa kokari na ba da gudunmawa wajen taimakon masu fama da nakasa musamman waɗanda su daga kasashen waje. Wani ɗan jarida a Kumasi Yusuf Abdulganiyu Ishola mai jagorantar kungiyar Shola Foundation ya taimaka mana kasassu da kayan abinci tare da kuɗaɗe. To sai dai yayin jawabinsa bayan gabatar da kayan abincin ya ce nakasassu na da bukatu masu yawan gaske musamman hannun jari ko kuma a koyar da su sana'o'in da sanya su dogaro da kai.
Akasari suna neman a koya musu sana'an hannu, suna neman a ba su jari, suna neman a ba su kudi su yi aiki, suna neman a sa su cikin aiki saboda yanda za a yi su iya mai, suna taimakon kansu da kansu ba sai kullun an taimaka musu ba. Suna bukatan a koya musu sana'an hannu, suna bukatan a saka su cikin aiki, a saka su cikin masana'antu, a koya musu yanda ake tafiyar da harkoki da yawa, su ma su shiga ciki su ga cewa su ma mutane ne, abinda kowa ke yi su ma suna iya yi. To abinda suke bukata kenan, wannan abinci da muke basu ko muka basu, mun dai basu ne, amma muna ganin mafi kyau abinda ya kamata mu musu shine mu basu sana'a cikin ikon Allah. Sa'annan kuma muna kiran sauran ma'aikatu da kungiyoyi da cibiyoyi su ma su koyi da irin wannan abin.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin na kasassun kasashen waje da ke Ghana da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamsa Adam, ni Sulaiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya. Thank you.